الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan tara shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da ƴan tambayoyi guda hudu tambaya ta farko dan uwa ke cewa rangwamen da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hada salloli biyu masu tarayyar lokaci shin ya ke banta ne da jama'ar da za su hadu su yi sallah ko kuma mutum ɗaya ma yana iya yi irin wannan rangwame domin yini wanda yake na girgije ma'ana girgije ya hadu ana kyautata zaton saukar ruwa ko kuma ana cikin yin ruwa ko kuma bayan an yi ruwa an gama galema ko kuma yini wanda yake na tsananin sanyi ko wanda yake na guguwa to irin wannan rangwame ya ke banta ne ga jama'ar da za su haɗe a masallaci domin sallah ta jama'a an gane ku bi shahiwa duk mutumin da yake gida ko wanda yake a zauna a mahallin shi na sana'a wannan ba a masa rangwamen hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci dalilin da ke nuna cewa rangwamen bai shafe shi ba shine hadisin da yake cikin sahihai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ana zaune lafiya ƙalau a birnin Madina babu wani tsoro babu ruwa ba iska da lokacin azzahar yayi ana gama azzahar kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka tada iqama aka zo da sallah ta al'asar haka da lokacin magariba yayi ana gama magariba kai tsaye aka tashi aka tada iqama aka zo da sallar isha sai aka tambaye Abdullahi dan Abbas me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan salloli masu tarayyar lokaci ba furgici ba ruwa ba iska sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne da nihin kada ya tsananta ma al'ummarsa kada ya jefa su cikin kunci shin yanzu mutumin da yake zaune shi kadai a gida ko a masana'antar shi shin akwai wani kunci a kansa na yin kowace sallah a lokacinta babu wani kunci a kansa babu wani kunci a kansa game da yin kowace sallah a lokacinta to dan haka kenan anan abinda muke so mu gane shi wannan rangwame yake banta ne da jama'ar da za su hadu a masallaci domin sallah ta jama'a me yasa saboda fita zuwa masallaci a irin wannan yini na girgije ga ruwa ko kuma galema akwai wahala a ce kowace sallah kun fita kun je kun yi ta a lokacinta don haka in ma ruwan ya kece ana tsakiyar yi jama'a ba su fito masallaci lokacin sallah yayi, idan ladan yayi kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna masa cewa ga yanda zai yi. Idan ya fada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah, maimakon yace hayya ala salat sai yace sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum, haka zai maimaita wannan kalima su biyu, ma'ana ku zauna a gida ku yi sallar. Idan jama'ar mafi yawan su ba sa fahimtar larabci, idan ya zo da wannan kalimomi kalima ta shahada guda biyu, to sai ya ce kowa ku zauna a gida ku yi sallah, ku zauna a gida ku yi sallah. Domin a ranar Juma'a kamar yadda hadisin yake cikin Sahihul Bukhari, ruwa ya kece a birnin Madina, da ladan yayi kiran sallah da ya zo daidai hayya ala salah Abdullahi dan Abbas sai ya ce masa ce sallu fi rihalikum, ladani ya faɗa, jama'a suka zira masa ido ka ce suna masa inkari me yasa za a yi haka, sai ya ce fiyayyen ku wanda ya fi ku a wannan masallaci shi na ji ya ce ma ladani ya ce sallu fi rihalikum, kowa ya zauna a gida ya yi sallah. To kaga anan me ake nihi da aka ce kowa ya zauna a gida ya yi sallah, dan kada a tsananta ma jama'a su fito a cikin wannan lema su zo masallaci. To dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani, mutum shi kadai a gidansa ko a mahallinsa na sana'a wannan rungume bai shafe shi ba, amma in irin uzuri ya gitta masa kamar misali na bulaguro ko rashin lafiya ko wani al'amari da yakan faru wani lokaci wanda yanke wannan al'amari game da yin kowace sallah a lokacinta akwai wahala, to ana an masa rangwame zai iya yin jami'in azhar da al'asar ko magariba da isha, wanda mun yi bayani kamar misali likita an kawo masa marar lafiya aiki ne zai masa, aikin kuma zai dau lokaci mai tsawo, cewa ya yanke wannan aiki yayi azhar a lokacinta, in lokacin la'asar yayi a yanke ayi akwai tsanani a kansa, to a lokacin azhar yakan iya hada azhar da la'asar kai tsaye, ko kuma ya jinkirtar da azhar kin sai ya barta sai idan lokacin la'asar yayi, an gane ku, kafin rana ta fada kenan sai ya fito yayi azhar kuma take yanke yayi la'asar kin, haka kuma magariba da isha su ma haka za a yi kamar yanda ake azhar da la'asar, in ma ayyan mutaqaddim ko ayyan mutaakhir. Tambaya ta biyu, dan uwa ke faɗa cewa wai shin mutum idan ya ware dukiyar zakka zai iya ba mahaifinsa daga ciki, in ba kai kake daukan dawainiyar sa gaba daya ta yau da gobe, ci da sha da sutura da sauran bukatu, to kana iya daukan zakka ka ba mahaifinka ko mahaifiyarka, amma matukar kai kake ba mahaifanka ci da sha da sutura da sauran bukatun su, to baya halatta ka ba su zakka, ba dan komai ba, dan kada ya zamanto wata hanya ce ta wayo da dubara domin ture abin da ya zama wajibi a kanka, saboda duk lokacin da mahaifa aka wayi gari suka zama talakawa mabukata ba sa iya daukan dawainiyar su, to da ya san da cewa ya zama wajibi a kansa duk sana'ar da zai je yayi, in dai sana'a ce wadda Allah ya halitta, to dole ya je ya nemo ma mahaifansa ci da sha, wannan haƙƙi ne nasu a kanka, in dai mahaifa suka zama talakawa ne, to ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi a kan ɗansu, idan bai ciyar da su bai shayar da su bai tufatar da su, ya san da cewa ya tozartar da abin da yake wajibi, wajibi mai girma wanda yake kansa, kuma Allah sai ya tsaida shi a gobe kiyama. Balma duk wanda ya kasance yana tozartar da irin wannan haƙƙi, Allah baya bari sai an je kiyama, tun daga duniya Allah zai fara nuna masa, in dai game da haƙƙin mahaifa ne, duk wanda ke tozartar da haƙƙin mahaifansa wallahi tallahi tun daga duniya Allah yake fara nuna masa. Hadisi ne sahihi na cikin Sahihul Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa babu wani laifi mafi kamaci da Allah zai gaggauta ma mai laifin uquba tun daga nan duniya kafin a wayi gari kiyama, manzon Allah yace sama da zalunci da yanke zumunta ma'ana saba ma mahaifa. Amma misali in ya kasance koda kana ciyar da su kana shayar da su suna da wasu bukatu wanda kai baka dauke musu wannan bukatu, kamar misali ana bin mahaifinka bashi kuma kai kake bashi ci kake bashi sha, to anan kana iya bashi zakka ya biya wannan bashin da yake kansa, ko akwai wasu bukatu waɗanda suke na daban tattare da shi wanda kai baka iya dauke masa wannan bukatu, to anan kana iya daukan wani kaso daga cikin dukiyar zakka ka bashi. Don haka ita ma mace da kankanan yara ƴaƴanka da aka ce baya halatta ka ba su zakka, domin ciyar da su da shayar da su wajibi ne a kanka. Kaga inda aka bude wannan kofa, misali mutum sai ya yi wayo idan ya tattara dukiyar zakkar shi sai ya je ya dungura ma mahaifansa, kenan wannan ciyar da su da shayar da su ya yi wayan da ya sauke daga kanshi, kenan a abin da ya ba su a cikin shi za su ringa ci suna sha. Karin fa'ida a nan, amma ita mace idan ta ware dukiyar zakkarta a nan ya halatta ta ɗauka ta ba mijinta. Shi miji shi ne ba zai ɗauka ba ya ba matar shi zakka, amma ita mace in ta ware zakka in dai mijinta talaka ne mabukaci ne, to shi ya fi dacewa a farko ta ba shi zakka kafin ta ba wani. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, Zainab matar Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara mata yadda, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da matan muminai game da yin sadaka, Zainab sai ta dawo, da ta dawo gida sai ta faɗa ga mijinta Abdullahi ɗan Mas'ud, ta ce masa ka san dai ni mace ce mai dukiya, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu cewa mu ciyar da abin da Allah ya wadatar da mu da shi na dukiya. Tace je kaka tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in har na ware wannan sadaka na baka tayi to kai zan ba. Abdullahi dan Mas'ud yace a je ki dai da kanki ki tambayo shi. Ai da kunya yace je ki dai da kanki ki tambayo shi. Zainab ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zuwan take da wuya sai ta tarar da wata mata daga cikin matan Madina. Bukatar da ta zo da Zainab gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce bukatar wannan mata. Suka hadu da Bilal a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka faɗa masa cewa je ka ka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wasu mata a kofar gidansa sun zo ne takanas domin su tambaye shi sadakar da yace su yi in sun ba mazan su tayi, amma karka ce masa su wance da wance ci. A lokacin nan Bilal Allah ya ƙara masa yadda ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon waɗannan mata. Kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa sai ya ce su wata su wasu mata ne, sai ya ce su Zainab ne. Wani yakan iya cewa to ai sun ce masa kar ya faɗi sunansu, kuma yaya za a iya faɗa? Saboda haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan haƙƙi na Allah shi yake sama da haƙƙin kowa, an gane dole ya faɗa, idan bai faɗa ba yayi laifi. A lokacin nan sai ya ce su Zainab ne, manzon Allah ya ce ayyu zayani, wace Zainab kin? Domin Zainab kin tana da yawa a Madina a wannan lokaci. A gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa Zainab biyu ke akwai, ko kuma mu ce Zainab zuwa uku. Ga Zainab diyar shi, an gane ko? Sannan kuma ga Zainab abular shi, yar Ummu Salama. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi ce da su wannan sadaka, idan suka bada ta ga mazansu tayi, kuma gaya musu cewa suna da lada ninki biyu, ga ladan sadaka ga ladan zumunta da suke tsakaninsu da mazansu. To wannan yana nuna mana sadaka ta neman lada ta nafila ko sadaka ta wajibi zakka ya halatta mace ta ɗauka ta ba mijinta in ya cancanta a bashi. Tambaya ta uku mi dan uwa ke faɗa? A? Wato wai dan uwa yake cewa kamar irin ɗinki na zamani da mata suke yi, ɗinki wanda yake mai siffanta al'aurarsu, shin ya halatta tela ya karbi irin wannan dinki ya dinka musu ko kuma baya halatta? Irin wannan dinki kwata-kwata ba za ka haramta shi kwata-kwata kai tsaye, kenan anan a duk lokacin da mace ta zo tana buƙatar irin wannan dinki, to abin da ya dace tela ya bincike ta. Wannan dinki da za ta yi matsayinta ne na macen aure, za ta ma mijinta ado da irin wannan dinki a gida, ko kuma titi za ta fita ta bi da shi. Idan ta gaya masa tsakaninta da Allah macen aure ce, za ta yi wannan dinki saboda ta ma mai gida ado a gida ta kayatar da shi, to wannan ba laifi. Amma in ba matar aure ba ce, ko kuma ma in ma matar aure ce za ta bi titi ne da wannan dinki, to kwata-kwata baya halatta a yi mata. Domin yi mata wannan dinki taimaka mata ne a kan ɗaukan zunubi da yaɗa ɓarna a ban ƙasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kar ku taimaka ma juna a kan ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka. Kina anan in ya bincike ta iya bayanin da ta masa, shi zai yi amfani da zahirin al'amari, abinda ya buye sai a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai tambaya ta hudu, menene? Wai misali mutum ne an wayi gari ranar layya, sannan kuma gaya an masa aihuwa, shi kuma abinda ya mallaka na yanka abu ɗaya ne, shin layyar zai yi ya fasa yin sunan, ko kuma sunan zai yi ya daina yin layyar? To abinda muke so mu sani, kamar yadda bayani ya gabata, ita layya sunna ce wadda take mai ƙarfi, an gane ku? Amma yanka ma ɗa ragon suna wannan wajibi ne, dole ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa kowane ɗa da aka haifa, manzon Allah ya ce matsayin jingina ne game da abin yankansa. Wannan abin yanka manzon Allah ya ce akan yanka a madadinsa a ran bakwai kin aihuwa. Me ake nihi da matsayin jingina ne? Haƙƙi ne akan mahaifi ya yanka ma ɗansa ragon suna. Idan bai yanka masa ba a ranar kiyama, da zaran Allah ya masa rasuwa, duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi na daraja, na jin daɗi, ba za a kai shi ba, an gane ko? A sababin za a jinkirtar da shi, a sababin wannan rago da bai yanka ma ɗansa ba. Shi ne ya ce kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi aw kama qala. Manzon Allah ya ce kowane ɗa, wato matsayin jingina ne game da ragon sunan shi, dole ne mahaifi ya yanka masa. Wannan abin yanka akan yanka a madadin shi a ran bakwai. Idan mutum bai yanka ma ɗansa, to za a dakatar da shi ga duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi bayan mutuwar shi, sai idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rangwamta masa. Don haka kenan anan in abin yankan ɗaya ne, to abinda ya dace mutum ya yanka wannan dabba a matsayin suna kenan ita layya, sai ya yi haƙuri kafin zuwa ƙarshen kwanuka na yankanta, in Allah ya hore masa ya yanka, in kuma bai samu ba sai a kori gaba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama babi na 121, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin takaitawa a wajen tufafi, tsakaitawa a wajen tufafi, ma'ana kar ka yi tufafi tufafin da tsadarsu ta wuce gaya, kuma kar ka yi tufafi waɗanda suke ƙasa, wanda duk wanda ya ganka zai rena kai taka ka. Idan kana da halin yi, to ana buƙatar koda kana da wadata, to ka tsakaita. Shine malam ya ce wala yaqtasiru ala ma yuziri bihi, kada mutum ya takaita akan tufafin da zai wusa a wulakantar da shi, an gane ko? Tufafin da zai janyo maka wulakanci a rena ka. Malam ya ce kar mutum ya takaita akan haka, matukar yana da wadatar yin tufafi, li ghairi hajatin wala maqsudin shar'i, ba don wata bukata ko wata manufa ta shari'a. Kenan in mutum Allah ya wadatar da shi, to ya zamanto tsakatsakiya a wajen yin tufafi, kar ka yi tufafi ƙasa waɗanda za su janyo maka wulakanci da ƙasƙanci, kuma kada ka yi tufafi wanda tsadarsu ta wuce gaya. shi ne malam sai ya zo mana da hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa Allah in kara masa yadda ke fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna Allah yuhibbu an yara athar ni'matihi ala 'abdi, Ubangiji ta'ala na kaunar yaga wato gurbin ni'imarsa wato gabawansa, in bawa Allah ya masa ni'ima to yana bukatar yaga alamar wannan ni'ima a cikinsa. Idan ni'ima ta dukiya Allah ya maka, to ana bukatar a ga alamar wannan dukiya tattare da kai, a gani a wajen tufafinka, a gani a wajen gidan shiga, a gani a wajen abun hawa, a gani a wajen misali cinka da shanka da sauransu. In Allah ya maka ni'ima to ya dace a ga alamar ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala tattare da kai. Ba Allah ya wadatar da kai kuma ka ringa rayuwa irin ta talakawa ka saji a cikin jama'a. Idan kai haka kayi laifi, menene hikima game da bayyanar da alama ta ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Domin mabukaci idan yana bukatar a taimaka masa ya san inda zaya, to Allah ya wadatar da kai kayi shiga ta talakawa kun saji da mabukacin ya zo ina zai je. To dan haka gani bayyana wannan alama ta ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan godiya ce ta musamman ga Ubangijin da ya jaddada maka wannan ni'ima. Domin ya faɗa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis, game da ni'imomin Ubangijinka da ya jaddada maka ka bada labari, ka faɗa cewa Allah ya wadatar da ni, kuma jikinka ya nuna, kuma zuciyarka ta kudirce haka ta tabbatar da cewa wannan ni'ima da Allah ya maka kyauta ce ta musamman yake bance ka da ita, ba wayenka bane ba dabararka bace. In da makar wayo kake da dabara, akwai wanda ya linka ka dubu, shi me ya hana ya wadatar da kanshi? Dan haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana inna Allah yuhibbu an yara athar ni'matihi ala 'abdi, lalle Ubangiji ta'ala na kaunar yaga gurbin ni'imarsa wato gabawansa. In ni'ima ta ilimi Allah ya maka, to ya kamata a ga alamar wannan ni'ima ya zamanto kana karantar da al'umma, kana fahimtar da su inda aka sa gaba. Haka idan ni'ima ta misali wani tunani Allah ya maka, ya kamata wannan ni'ima ya zamanto akan duk wani al'amari na ci gaban al'umma bangaren addini ko rayuwa, ka ringa kawo ra'ayinka, an gane ku, domin ci gaban al'umma. Koma wace ni'ima Allah ya maka, to ana bukatar a ga gurbin wannan ni'ima tare da kai. Bayani ya gabata akan baban, zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu tahrimi libasil hariri ala rijal wa tahrimi julusihim alayhi wa istinadihim ilayhi wa jawazi lubsihi lin-nisa. Ana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la talbasu al-harir fa inna man labisahu fi ad-dunya lam yalbasuhu fi al-akhirah. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ظهور أمتي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ظهور أمتي وأهل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. مالم الله يجي أنسى نفقه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramta sanya tufafi na alhariri ga mazaje. Tun anan mallan ya kayyade mana wannan haramci ya ke banta ne da maza banda mata kamar yanda bayani zai zo. Sai yace wata harimi julusihim alaihi, wato da haramta zaman su akan wannan tufafi na alhariri. Haramun ne mumini ya wato yayi wannan mashinhudi na alhariri, ma'ana ka shimfida alhariri ka zauna akan sa. Sai yace wastinadihim ilaihi, wato da jinginuwa zuwa gare shi, kai kulo ko mu ce kai matashin kai ka ringa jinginuwa da shi. Sai yace wa jawazi lubsihi lin nisa, da halaccin sanya shi ga mata, ma'ana su mata halaka ne su sanya alhariri. Asali shi alhariri kala biyu ne, akwai at-tabi'i akwai as-sina'i. Asalin alhariri wato akwai wata tsutsa da ake kiranta dudul qazi, an gane ku, wata tsutsa ita ce take fitar da shi, wanda duk a cikin tufafin da ake sanyawa babu tufafi wanda yake da tsada alhariri, an gane ko. To wannan shi at-tabi'i haramun ne, wanda yake asali ga ya tsutsa ne take fitar da shi, wannan haramun ne namiji ya sa, amma mace halaka ne ta sa. To akwai as-sina'i, wanda kera shi ne ake yin shi ne ake. To shi wannan ba laifi, namiji yakan iya sawa, amma nisantar shi ya fi dacewa, don kada ka je ka sa wanda ya jahilce shi ya yi zaton cewa na asalin ne ka sanya, wanda kuma na asalin Allah ya haramta a sanya shi. Kuma in har ya kasance shi wanda yake sina'i kin zai karkatar da kai izuwa wato kyalkyali irin na mata, to wannan kuma baya dacewa, an gane ko. Nisantar shi ya zama wajibi. To shine anan mallan yazo mana da hadisin Umar, Allah ya kara masa yadda ke fada, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la talbasul harira, manzon Allah yace kar ku sanya tufafi na alharir. La anan nahiya ce, wanda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba. Idan hani ya zo kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa, iya abinda hanin ke fa'idantarwa shi ne haramci, sai an samu dalilin da zai sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi da mu la talbasul harira, kar ku sanya tufafi na alhariri. Kaga hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana. Ubangiji ta'ala ko ya faɗa wa ma nahakum anhu fantahu, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane ku game da shi to ku hanu. Sai yace fa inna man labisahu fid dunya, manzon Allah yace domin duk wanda ya sanya tufafi na alhariri a nan duniya, manzon Allah yace lam yalbasu fil akhira, a gobe kiyama manzon Allah yace ba zai sanya wannan tufafi koda ya shiga aljanna. Lam yalbasu fil akhira, a ranar kiyama a lahira ba zai sanya wannan tufafi. Wannan jumla ita ce jumla ta aliliya, ma'ana menene illar ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mu sanya tufafi na alhariri. Kamar mai tambaya ya yi tambaya, ya rasulullahi me yasa ka hana cewa kar mu sanya alhariri? Sai ya ce fa inna man labisahu fi dunya, domin duk wanda ya sanya alhariri a duniya, manzon Allah ya ce lam yalbasu fil akhira, a lahira ba zai sanya shi ba koda ya shiga aljanna. Wanda shi kuma tufafi ne na jin daɗi na wadata, to a ce a ranar kiyama a aljanna an haramta maka irin wannan ni'ima, to kaga ai akwai tawaya game da al'amarin. A takaice wannan hadisi kai tsaye yana nuna mana haramcin sanya tufafi na alhariri. Illa kasancewar a ƙarƙashin hadisin ba za mu iya bambanta tsakanin mazaje da mata cewa ya halatta ga maza ko kuma banda mata, ko kuma cewa akwai bambanci tsakanin maza da mata cewa na halatta mata su sa, maza baya halatta su sa. A ƙarƙashin wannan hadisi babu dalili, saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya kar ku sanya alhariri. Irin wannan ko idan yazo ya hada maza da mata, sai an samu dalilin da ya bambanta, shine zamu ga dalilin da ya bambanta tsakanin maza da mata nan gaba. Sannan hadisi na biyu a baban daga Umar, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna ma yalbasul harira man la khalaqa lahu. Manzon Allah yace ku san da cewa kadai wanda ke sanya tufafi na alhariri shine wanda ba shi da rabo a gobe kiyama. Duk wanda ba shi da rabo a lahira shine yake sanya alhariri a nan duniya. A wata riwaya ta Imam al-Bukhari sai yace innama yalbasul harira man la khalaqa lahu fil akhirah. Ma'ana ku san da cewa kadai wanda ke sanya alhariri shine wanda ba shi da rabo a lahira. Shine malam sai ya fassara mana man la khalaqa lahu, yace ai la nasiba lahu, wanda ba shi da rabo. Idan aka ce khalaq bi ma'ana nasib, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kamar yadda kuma can Ubangiji ta'ala yace walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Shine yace qauluhu man la khalaqa lahu, fadarsa da yace wanda ba shi da rabo ai la nasiba lahu, wanda kwata kwata ba shi da rabo a ranar kiyama, wato shi yake sanya alhariri a nan duniya. Kenan kaga kasancewar tufafi na alhariri ba kayan mu'minai bane, saboda mu'minai famar su a rayuwar su yaya za a yi su rabauta a gobe kiyama. To wanda ba shi da rabo a gobe kiyama shine yake sanya wannan tufafi a jikinsa, ma'ana wanda ke halitta ma kansa abinda Allah ya haramta, shi yake kokarin sanya wannan tufafi. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana sanya tufafi na alhariri babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka, wanda sallah ko azumi ko zakka da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare wannan laifi illa kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala kadai. Saboda malamai sun ajiye mana ka'idodi, ka'idodin da ta hanyar su ake gane manyan laifuka. Duk laifin da Allah ya yi kashedi da barazana game da mai laifin a nan duniya ko a makoma kiyama, to wannan ya nuna cewa babban laifi ne. Duk laifin da Allah zai yi barazana ta ukuba a nan duniya ko a gobe kiyama game laifin, to wannan ya nuna cewa laifi ne babba. Ko laifin da Allah zai yi la'anta da tsinuwa akan mai laifin ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan ya nuna babban laifi ne. Ko laifin da Allah zai ce ba shi ba mai kaza ko manzonsa ya ce ba ni ba mai kaza, to wannan yana nuna cewa babban laifi ne, wanda ba abin da ke kankare shi illa tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innama yalbasul harira, kusan da cewa kadai wanda ke sanya tufafi na alhariri man la khalaqa lahu, wanda ba shi da rabo a gobe kiyama shi yake sanya irin wannan tufafi. Kamar yadda Allah ya faɗa game da ƴan dabu, Ubangiji ta'ala ya ce walaqad alimu, tabbas ƴan dabu sun yi sani, laman ishtarahu, lalle duk wanda ya fanshi dabu, an gane ko, ya zaɓi dabu bayan Allah ya haramta shi, to ma lahu fil akhirati min khalaq, a gobe kiyama ba shi da wani rabo. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana sanya tufafin alhariri laifi ne babba, wato daga cikin manyan laifuka. Sai dai a wannan karkashin wannan lafazi shi ma ba za ka iya bambanta tsakanin maza da mata. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Anas, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man labisa alharira fid dunya, duk wanda ya sanya alhariri a duniya lam yalbasu fil akhirah, manzon Allah ya ce a lahira ba zai sanya wannan tufafi. An gane ko, a lahira ba zai sanya wannan tufafi, Allah ya haramta masa. Kamar yadda wasu malamai suka faɗa, ko ya shiga aljanna Allah ya haramta masa sanya kalan wannan tufafi, sai dai ya sanya wani tufafi na daban. kamar yadda shi tufafi na alhariri yana daga cikin ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tanada ma mu'mine a aljanna. Maza mu'mine Allah ya haramta musu sanya tufafi na alhariri a nan duniya, amma Allah ya tanada mana shi a gidan aljanna. Fatan da muke Allah ya tufatar da mu da irin wannan tufafi a gida na karamci, shine aljanna. Kamar yadda Allah na faɗa a can cikin suratul Kahf, ula'ika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa. Sundus da istabrak nau'i ne na alhariri, mai kaurin saka da wanda ba shi da kaurin saka. Mai kaurin saka shine ake kiran shi sundus, mara kaurin saka shine ake kiran shi da istabrak. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala na faɗa, aliyahum siyabu sundusin kudrin wa istabrak. To haka Allah ya faɗa kuma a cikin suratul Hajji, inna Allaha yudkhilu allazina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ubangiji ta'ala yace lalle Ubangiji ta'ala shike shigar da waɗanda suka gaskata shi, suka gaskata manzanninsa, suka biyo baya da ayyuka na ƙwarai. Idan kiyama ta yi, Ubangiji ta'ala yayi alƙawarin shigar da su wata aljanna wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin wato itacenta da benayenta. Ubangiji ta'ala yace yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Yan aljanna ana musu ado na warewarin zinare da na gold. Sai Ubangiji ta'ala yace wa libasuhum fiha harir, tufafin yan aljanna a aljanna Ubangiji ta'ala yace alharir. Kaga ash-shahid chai wa libasuhum fiha harir, tufafin mu'minai a aljanna Ubangiji ta'ala yace alharir. Haka can cikin suratul Fatir, Ubangiji ta'ala na faɗa, jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a, sai ce wa libasuhum fiha harir. Haka can Ubangiji ta'ala na faɗa, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, Ubangiji ta'ala ya sa kauta musu da aljanna ta musamman da tufafi na alhariri a sababin haƙuri da suka ɗauka a rayuwarsu ta duniya. To don haka anan wannan yana nuna mana duk wanda ya sanya tufafi na alhariri a nan duniya, to Allah ya haramta masa sanya wannan tufafi a aljanna. Kamar yanda duk wanda ya sha giya ta duniya ko da ya tuba, Allah ya haramta masa giya ta aljanna sai dai ya sha wani abu na daban. A wannan ƙoramu hudu da Allah ya tanada waɗanda suke gudana suke ketawa kowace aljanna, ga ƙorama ta zuma, ga ta madara, ga ta giya, ga ta ruwa, to sai dai ya sha ukun da suka rage, amma wannan ɗayar ta giya Allah ya haramta masa. An gane ku? To haka shi ma tufafi na alhariri, duk wanda ya saka shi a jikin shi a nan duniya, in dai ba domin larura ba kamar yanda bayani zai zo nan gaba, to Allah ya haramta masa wannan nau'i na tufafi a aljanna. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa in dai mutum ya kyautata tuba, to ba mamaki a aljanna Allah zai tufatar da shi wannan tufafi. Kamar yadda sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ash-shahid innallaha yaghfiru dhunuba jami'an, lalle Ubangiji ta'ala na gafara zunubai gaba daya. Tunda an gafarta zunubi gaba daya kenan za a tufatar da shi wannan. Amma a takaice dai nassi ke akwai ingantacce, duk wanda ya sha giya ta duniya to Allah ya haramta masa giya ta aljanna. Haka wannan ma yana nuna duk wanda ya sanya tufafi na alhariri a rayuwarsa ta duniya, to Allah ya haramta masa wannan tufafi a gidan aljanna. Hadisi na hudu a babu ko na biyar ne ko na hudu, wato hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran, manzon Allah ya riki tufafi na alhariri, faja'alahu fi yaminihi, manzon Allah sai ya sanya shi a hannun shi na dama ya daga, wa zahaban, sannan manzon Allah ya dau zinare fa ja'alahu fi shimalihi, manzon Allah ya sanya shi a hannun hagu. Thumma qala, sannan sai ya fada, inna hazaini, manzon Allah ya daga ya nuna ma mu'mina yace ku san da cewa waɗannan abubuwa biyu haramun ala zukuri ummati, manzon Allah yace haramun ne ga mazan al'ummata, haramun ne ga mazan al'ummata. Kaga wannan hadisi shi ya bambanta tsakanin namiji da mace. Mace Allah ya halitta mata ta sanya tufafi na alhariri, kuma an halitta mata ta yi adon zinare ko riga da zani na zinare da takalmin zinare, mace tana iya yi, an gane ku, komai tana iya yi na zinare, amma daidai da cokali na cin abinci na zinare baya halatta mace ta yi ko namiji. To dan haka da zinare da alharir halak ne ga matan al'umma, ga matan mu'minai, amma mazajen su haramu ne. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai inna hazaini, yace ku san da cewa waɗannan abubuwa biyu haramun ala zukuri ummati, manzo Allah yace haramun ne ga mazan al'ummata. Kaga wannan nassi ya kayyade haramcin ya kebanta ne da maza banda mata, kuma wannan wani salo ne na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda karantarwa a aikace ta fi tabbata a cikin tunani da kwakwalwa sama da karantarwa a ilmance. Don haka ake buƙatar in ana ba ɗalibai ilimi ya kamata a ringa nuna musu abu a aikace. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau alharirin da hannun shi na dama, ya dauki zinarin da hannun shi na hagu, sai ya daga ya nuna musu yace waɗannan abubuwa biyu manzo Allah yace haramun ne ga mazan al'ummata. To wannan hadisi shi ma nassi ne a bayyane wanda yake nuna cewa namiji mumini haramun ne ya sanya tufafi na alhariri. Sana hadisi na biyar a baban hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala zukuri ummati, manzon Allah yace an haramta ma mazan al'ummata tufafin alhariri da zinare. Manzon Allah yace mazan al'ummata an haramta musu wato tufafi na alhariri da zinare. Kaga mumini duk wadatar da Allah ya masa baya halatta ya sanya tufafi na alhariri, kuma baya halatta ya sanya zinare a jikinsa, ko zobe na zinare baya halatta mumini ya sa. Wani daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga zobe na zinare a hannunsa, manzo Allah ya ce kana buƙatar Allah ya maka zobe na wuta a ranar kiyama a madadin wannan zobe da kasa? Ya ce a ya rasulullah, take yanki, ya cire zoben ya jefar da shi. Bayan manzo Allah ya wuce, wasu suka bashi shawara suka ce tunda manzo Allah ya ce ka fitar da shi, kuma ka fitar da shi ka jefar, ai kana iya dauka ka je ka yi amfani da shi ko sayarwa kai. Yace wallahi abinda manzon Allah ya mun kashe di ya mun barazana ya tsawatar da ni, yace wallahi ba zan koma daukan shi ba, me zan yi da shi? Dan haka wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna mumini baya halatta ya sanya wato zinare a jikinsa, ko zobe na zinare baya halatta mumini ya sa, domin wanda ba shi da rabo a lahira shi ne yake sawa. Don haka Fir'auna yake ma Musa alaihi salam alfahari cewa wai in har Musa manzo ne da gaskiya cewa Allah ne ya aiko shi, to me ya hana a gaina da wari-wari na zinare kamar yadda ni nake da su? Fa laula ulqiya alaihi aswiratu min zahabi aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarini, yace falawla ulqiya alaihi aswiratun, ko kuma a wata qira'a asawiratun, idan kace aswira ko kace asawira wato jami'i ne na siwar, idan aka ce siwar shine warwaro, yace falawla ulqiya alaihi aswiratun min zahabi, wai me ya hana Musa a jefo masa wari-wari na zinare daga sama ya sa kamar yanda mu ma muke da? Aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarini, ko kuma mi ya hana mala'iku su zo da shi tare da shi in yayi fada su gaggata shi? A wannan fada da yayi ta wutar da hankali, Ubangiji ta'ala yace fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu, Fir'auna sai ya raurauta jama'arsa a wannan magana da ya jefa musu, sai suka masa da'a suka yarda da cewa Musa ba manzo bane, in manzo ne to aida an jefo masa wuri-wuri na dinare ko kuma da mala'ika ya zo tare da shi. Innahum kanu qaumun fasiqina. Ubangiji ta'ala ya ce daman sun zamanto jama'a ne waɗanda suke marasa da'a. To dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hurrima libasul hariri wal zahabi ala dhukuri ummati. An haramta ma mazan al'umma ta tufafi na alhariri da zinare. Sai yace wa uhillani inasihim. An halatta ma matansu. Kenan matansu, ala kaga wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna halaccin sanya alhariri da zinare ga mace mu'mina. Cai wa uhillani li inasihim. An halatta ga matansu. To dan haka alhariri da zinare baya halatta mu'mini ya ado da su a nan duniya, amma a aljanna Allah ya tanada masa. Kamar yanda yace yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a, sai yace wa libasuhum fiha hariri. Hadisi na shida a baban hadisin Huzaifa, Allah ya kara masa yadda, na faɗa nahana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fidda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hane mu musha wani abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa. Duk wani makayi na zinare ko azurfa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane mu musha wani abin sha a ciki. Sai yace wa anna akula fiha, ko mu ci wani abinci a cikin su. Makayi na zinare da azurfa haramun ne mumini ya ci ko ya sha a cikin su. Wannan haramci kuma ya hada maza da mata babu bambanci. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihatihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Manzo Allah yace kar ku sha wani abin sha a cikin makayi na zinare da azurfa. Manzo Allah yace wa la ta'kulu fi sihatihima, kar ku ci wani abinci a cikin farantansu. Manzo Allah yace domin na kafirai ne a nan duniya, ku kuma mu'minai naku ne a gobe kiyama a aljanna. Haka a wani hadisi yace allazi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Manzo Allah yace ku san da cewa wanda ke shan wani abin sha sai ka hada ko wanda ke cin wani abinci a cikin makayi na zinare ko na azurfa, manzo Allah yace ya san da cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa. Ma'ana tamkar yana kwaso garoshin mutar jahannama yana cusawa a cikinsa. Wal iyazu billah. To dan haka wannan hani ya hada maza da mata, baya halatta mu'minai mazansu da matansu su ci abinci ko su sha wani abin sha a cikin makayi wanda yake na zinare da azurfa. Makayi na zinare da azurfa Allah ya tanada mana a aljanna. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala na faɗa yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwa. Yan aljanna ana zagaya su bi sihafin da farantai min zahabin, wato na zinare, wa aqwa wato da kofuka waɗanda suke suma na zinare. Kofin da ɗan aljanna zai sha abin sha a cikin shi na zinare ne. Aset ko mu ce horanti wanda ɗan aljanna zai ci abinci a cikin shi na zinare ne, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul zukhru yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwa. Kuma haka can Allah ya faɗa a cikin suratul insan wa yadufu alaihim, ko kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul insan kamar yadda yake cewa wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. An gane ku? Yan aljanna ana kewaya su da kofuka waɗanda suke na kwalabe. Wannan kwalba Ubangiji ta'ala ya ce ta azurfa ce. Kwalbar da aka kera kofin ta azurfa ce. To dan haka shine sai ya ce wa al-lubsil hariri wad-dibaj. Manzo Allah ya hane mu game da sanya tufafi na al-harir wad-dibaj, wato da ad-dibaj. Ad-dibaj wato alharir ne, amma wanda yake mai kaurin saka, wanda aka kaurara a wajen saka shi, shi ma baya halatta sa. Sai yace wa anna jilisa alaihi, manzon Allah ya hane mu mu shimfuda shi mu zauna a kan shi. Baya halatta kai mashimfudin sirdi, ma'ana ko kai abu mashimfudi wanda yake na motar ka, baya halatta in dai tufafi na alhariri ne mutum ya zauna a kan shi. Ka shimfuda ka zauna a kan shi baya halatta. Kai matashin kai ka jingina da shi baya halatta. ka dinka ka sanya a jikinka baya halatta. To da haka kenan anan a takaice mun fahimci cewa sanya wannan tufafi alhariri ne ga mazan wannan al'umma, amma mata halaka ne sukan iya sawa. Don haka kamar akwai hadisi riwaya ta Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, hadisin na cikin Sahihul Bukhari, wanda hadisin yana nuna mana in dan ka shafa kai al'ajabi game da kyawun shi daga wannan kinshi wannan ba laifi, amma sanyawa baya halatta. Kamar yanda Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda yake cewa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar tufafin al-harir. Al-Bara yace faja'alna nalmasuhu wa nata'ajjabu min, muka hadu muna shafa shi muna mamaki game da wannan tufafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a ta'ajjabuna min hadha, shin mamakin kyawun wannan tufafi kuke, mamakin sa kuke? Manzon Allah Al-Bara yace kulna na, muka ce kwarai ya manzon Allah. Manzon Allah sai yace manadilu sa'd ibn mu'az fil jannati khairun min hadha, mishwar na goge fuska da jiki na Sa'ad ibn Mu'az wanda Allah ya tanada masa aljanna, manzo Allah ya ce yafi wannan alkhairi, yafi wannan ya lullumka shi. Saboda ka'ida, komai da ka sani na jin dadi a duniya to a aljanna akwai shi, amma sun yi tarayya a wajen suna, amma a wajen hakika ni an sha bamba. An gane ku, duk wani abu na jin dadi da ka sani a nan duniya a aljanna akwai shi, sun yi tarayya a wajen suna, amma a wajen hakikanin abun to an sha bamba. Abinda ke gidan aljanna wanda Allah ya tanada na ni'ima, Allah kadai ya san, wato Allah kadai ya san bakin, wato shi kadai ya san iya misalin sa. Don haka yace Ubangiji ta'ala na faɗa, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'mal, rai bata san ba abinda aka koye mata, abinda ke faranta idanunta. Abinda Allah ya tanada mana a aljanna bamu san da shi ba, sai dai idan an je an gani. Kawai dai Allah ya bamu labari wanda shi kwa labari ne na gaskiya, wa man asdaqu minallahi qila, sai ka je ka gani ka tabbata abinda Allah ya tanada na ni'ima a aljanna ya sha bamban da ni'ima ta duniya. Kamar yanda can yake faɗa, Ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin hadisi Al-Qudsi, hadisi ne ingantacce, a'adattu li ibadi salihina ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ubangiji ta'ala yace bayina muminai, na tanada musu abinda wata idaniya bata taba gani ba, abinda wani wata kunne bata taba jin labarin sa, abinda tunanin sa bai taba darsuwa a cikin zuciyar wani. Manzo Allah yace fa in shi'tum faqra'u fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malu. To dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani, sanya wannan tufafi shine haramu, kuma ba dan najasa bane ba. Allah ya haramta sanya, ya haramta mana mu sanya ba dan komai ba, saboda bai dace ba da namiji. Namiji ba a san shi ba da wasu abubuwa waɗanda suke na kyale-kyale, to waɗanda suke masu karya zuciya. Wannan mace aka sani, ita mace da aka halatta mata daman ita mace cikin ado aka santa. Kamar yanda Hausawa suke cewa ta wanke goma ta tsoma biyar, kullun a cikin kulliya ake buƙatar a samu mace. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa, awa man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, yanzu wanda aka fara halittar shi a cikin ado da ƙawa da kulliya ita ce mace. Wa huwa fil khisami ghayru mubin, wanda mace ba ta iya shiga gaba ta fito fili idan ana ja'in ja, yanzu irin su ne za a ringa jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan aya tana nuna mana ita shi kulliya da ado wannan mace aka sani. Lalle ba a ce ba namiji ya bar jikin shi da kazamta, a'a, tsabta wannan abu ce wanda Allah ya shar'anta mana, amma ba a buƙatar mumini ya ringa ado yana kulliya irin kamar mace, domin wannan yana karya zuciyar mutum. Saboda irin wannan shine ma yake mai da mutum ya zamanto shi ba namiji ba, shi ba mace ba, ko balma ya karkata kawai ga ɗabi'u waɗanda suke na mata, wanda a Hausa ake kiran shi ɗan dauri. To don haka, don saboda namiji a san namiji ne, Ubangiji ta'ala ya haramta ma mazaje sanya wannan tufafi na alhariri, domin bai dace da maza ba. amma shafa shi kamar yadda Al-Bara'u ibn Azib yace muna shafawa muna mamaki ko manzon Allah bai mana inkari ba. Kaga wannan yana nuna halaccin namiji yakan iya dafa shi ya shafa shi. Sannan kuma yana halatta ka sayar da shi kai amfani da kuɗin kamar yadda akwai dalili akan haka. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.